daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 101.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com.
To jama'a barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Asabar 23 ga watan Fabrairu shekarar 2019. Yau take zabi a Najeriya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da kuma Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na musamman. Mahmud, Muhammad Baballe, barkamu da warhaka.
Ibrahim, barka da asuba.
To barka da asuba Ibrahim.
To kamar yadda muka saba Ibrahim, zamu fara ne da kanin labaran duniya. Baballe,
Shugaban Najeriya ya ce rumfunan zabe za su kasance da cikin tsaro a yau din nan Asabar da ake zabe a kasar. Shugaban kasa Amurka ya ce shawarar da ya yanke ta barin wasu raguwar sojojin Amurka a Siriya ba yin amai a lashe ba ne. Shugaban Amurka Donald Trump da mataimakin Premier China Liu Hu sun bayyana kwarin gwiwa kan yiwuwar kasashen biyu su cimma yarjejeniyar cinikayya.
Ranar zabe. Bari mu fara da wani jan hankali daga hukumar zabe a Najeriya, wato INEC.
Duk wanda ya dandala a ƙuri'a sama da guda ɗaya a cikin ballot paper guda ɗaya, sunan ballot paper sa condemned dan ba za ta yi tasiri akan kowane ba. Hakan nan wanda aka bashi bai shiga ya dangula a kowace ba, ya dawo da ƙuri'arsa tamkar yadda aka bashi ita, shi ma ba za ta yi amfani ba.
To da fatan za a kiyaye. To wai amma menene ma muhimmancin yin zabe?
Tabbas zabe yana da mahimmanci a cikin al'umma, domin idan ban fito mun yi zabe ba, ta yaya zamu iya zaben shugabanni na gari?
To washin menene dalilan da suka sa da Buhari da Atiku kowannen su ke son a zabe shi a matsayin shugaban Najeriya?
Mutane su yi tunanin abin da muka yi, yadda muka samu kasan nan, da inda muke yanzu, da abin da muka yi a tsakani, da abin da ya zo hannunmu.
Domin ina so ni a zuciyana ba abinda Najeriya ba ta yi mini ba, don haka kuma ina da ƙarfi da zan yi wa Najeriya ko in taimakawa jama'an Najeriya zan yi.
To muna tafa da duka waɗannan da ma sauran rahotanni ciki har da yadda waɗanda za su kaɗa ƙuri'a a karon farko ke ji.
To amma dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya ko?
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Shugaban Najeriya ya ce rumfunan zabe za su kasance da cikakken tsaro a yau din nan Asabar, lokacin da za a kada ƙuri'a a babban zaben kasar bayan dage shi da aka yi da mako guda. A wani jawabi da ya yi wa kasar ta gidan talabijin jiya Juma'a, Shugaba Muhammadu Buhari ya ce an tura jami'an tsaro a ko'ina a fadin kasar don zabe da kuma yin alkawarin cewa mutane za su yi zaben ba tare da barazana ko tsoro ba. Yayin da Najeriya take shirye-shiryen zaben sabon shugaban kasa tare da 'yan majalisu, harkokin siyasa sun zafafa sosai. A lokacin yakin neman zabe, jam'iyyar APC ta shugaba Buhari da babbar jam'iyyar adawa ta PDP sun yi ta zargin juna da yunkurin maguɗi. A farkon wannan satin ne Buhari ya buƙaci sojoji da kar su raga ma duk wani da yake so ya kawo tangarɗa lokacin jefa ƙuri'a. Kalaman nasa sun janyo kakkausar suka daga babban mai kalubalantarsa Atiku Abubakar, wanda ya ce sojoji ba su da rawar da za su taka a harkokin zabe. Shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya ce shawarar da ya yanke ta barin wasu raguwar sojojin Amurka a Siriya ba yin amai a lashe ba ne game da shirinsa na janye dukkan sojojin Amurka daga ƙasar. Ba canja shiri nake yi ba, abin da ya gaya ma manema labarai a fadar White House kenan. 'Yan kaɗan ne kawai a wani ɗan ƙaramin kashi na adadin mutanen da muke da su, a cewa Trump, wato yana nufin sojojin Amurka sama da 2000 ke Siriya waɗanda suke taimakawa mayakan Kurdawa a yakin da ake na ƙarshe da ƙungiyar ISIS. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump da mataimakin Premier China Liu Hu sun bayyana ƙwarin gwiwa kan yiwuwar ƙasashen biyu su cimma yarjejeniyar cinikayya ta yadda za a kawo ƙarshen takaddama tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya, yayin da ɓangarorin biyu suka amince su ci gaba da tattaunawa na tsawon wasu kwanaki biyu. Abin da zan ce shi ne ga dukkan alamu za a cimma yarjejeniyar da nan ba da daɗewa ba. Abinda Trump ya gaya ma manema labarai kenan a fadar White House jiya Juma'a, da yake magana ana masa tafinta Liu, wanda babban wakilin China ne wajen tattauna batutuwan cinikayya, ya ce, "Mun yi imanin cewa hakan ne dai zai faru, kuma muna fatan a ƙarshe dai kowa zai gamsu." Shugaban China Xi Jinping ya baiwa Liu ikon tattaunawa kai tsaye da Amurka.
Muhammad Hafiz Baballa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, za mu fara ne daga Najeriya, kuma shirin namu zai ta'allaka ne kan zaben na Najeriya, inda yanzu za mu je ga tattaunawa da Nasiru Adamilu Kaye da kakakin hukumar zaben Najeriya kan wasu muhimman bayanai da mutane kamata su kiyaye idan suka fita rumfunan zabe.
Ina tare da Aliyu Bello, kakakin hukumar zabe na Najeriya, lokacin da zan ce yana ma jajiberin yin wannan zabe, wato askinsa ya zo gaban goshi. Karfe nawa ake buɗe rumfar zabe, kuma karfe nawa za a rufe ranar Asabar din?
A wannan zabe na shugaban kasa da 'yan majalisar tarayya da ke gabanmu, za a buɗe rumfunan zabe da misalin karfe 8 na safe. Za a ci gaba da hidimar zabe har zuwa karfe 2. Da karfe 2 ana son rufe rumfuna har sai in dai akwai sauran mutane akan layi, nan ne ake da dalilin ci gaba da jefa ƙuri'a har zuwa mutum na ƙarshe da ke kan wannan layi. Saboda haka, daga ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 2 shine lokacin jefa ƙuri'a a rumfunan da ba sauran mutane da ƙarfe 2.
Idan ya zama daidai ƙarfe 2 an gama da kowa a wajen kada ƙuri'a waɗanda suke kan layi, shikenan sai a rufe. Wanda ya zo bayan wannan lokaci, bayan an rufe, ba za a ba shi dama ba.
Muddin ƙarfe 2 ta samu mutum a wajen layi bai hau kan layi ba, aka rufe layi, ba shi da ikon hawa kan layi, sai dai ya jira sai zaɓen gaba. Domin abin da doka ta tanada shine daga ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 2 har sai in mutanen da suke kan layi da ƙarfe 2 ne za a rufe layi a kansu, cewar za a ci gaba da ba su dama su jefa koda zai kai magari ba. Amma dai idan karfe 2 ta ba kowa akan layi, to an kaddara cewa wannan rumfa ta kammala jefa ƙuri'arta, saura a buɗe akwati, a kuma ƙididdige nawa aka samu, a faɗa wa kowace jam'iyya a wannan rumfa sakamakon abin da ta samu a wannan fafatawa da aka yi.
Akwai wata doka da ta nuna za a iya fara wannan zaben kafin karfe 8 na safe?
Ba hali a buɗe rumfa gabanin karfe 8. Duk abin da za a yi gabanin karfe 8 sunansa shirye-shiryen buɗe rumfa da karfe 8. Har sai karfe 8 ta yi ne da a fara amincewa mutum na farko ya karbi ƙuri'arsa ya jefa ƙuri'a ya wuce gida.
Ba mamaki a wasu lokuta a samu har karfe 9 ba a fara, ba a kammala shirye-shiryen fara wannan zaben ba. Ya nuna kenan wannan sa'a ɗaya da aka rasa za a ƙara ta a ce sai karfe 3 za a rufe.
Burin hukumar zabe da fatan da take yi da kuma shirin da take yi shine na a buɗe rumfa akan lokaci da karfe 8. Idan aka samu wani akasi da ya hana a buɗe rumfa bisa fahimta ko bisa dalili na haƙiƙa wanda ya kai a jinkirta har a kai wani lokaci wanda ba a fata Allah ya kiyaye, to wannan dadan gabar ma'aikatan wurin an ba su horon yadda za su gudanar da tsarin irin wannan abu in ya kasance. Amma dai mu kwana da shirin cewa insha Allah ba za a samu wannan akasi ko jinkiri ba.
Aliyu Bello, mu koma ga maganan dangwala ƙuri'a. Na ga labaru sun yawa cewa wasu na cewa in ba da yatsa manuniya mutum ya dangwala ba na'ura ba za ta amince da wannan ba tamkar ƙuri'arsa ta ɓaci.
Wannan zance ba haka yake ba, an buƙaci duk mai yatsu ya yi amfani da babbar ɗan yatsarsa ya jefa ƙuri'a, wanda kuma ba shi da babbar ɗan yatsa zai iya amfani da kowace yatsa a cikin yatsun da Allah ya huwace masa da su ya jefa ƙuri'a da shi. Muhimmin abin da ake buƙata shi ne abin da shi mai jefa ƙuri'a ɗin yake zaɓa ya zama zaɓin nasa ya fito ƙarar ba tare da ya ba da gurbi an samu wani ƙaulani ba, ta yadda ba za ka dangwala ƙuri'arka a tsakankanin jam'iyyu biyu ana tantamar a ta sama ka zaɓa ko ta ƙasa ana ta ba. Irin wannan abubuwan idan da babbar yatsa kai sai ka kiyaye ka dangwala akan jam'iyyar a filin da aka tanada don wannan jam'iyya na nuna goyon bayan abin da ka zaɓa ba tare da ka ba mu aikatan zaɓe wahalar gano mi kake nufi da ku dandala ƙuri'arka ba. Kuma a sani cewar duk wanda ya dandala a ƙuri'a sama da guda ɗaya a cikin ballot paper guda ɗaya, sunan ballot paper sa condemn dan ba za ta yi tasiri akan kowane ba. Hakan nan wanda aka bashi bai shiga ya dangwala a kowace ba ya dawo da ƙuri'arsa tamkar yadda aka bashi ita shi ma ba za ta yi amfani ba. Hakan nan wanda ya dangwala ƙuri'a a tsakankanin layi yadda baya son baya ƙasa ba ka gane wacce jam'iyya ya zaɓa, wannan ma ana sa ƙuri'arsa a kwandon shara. Babban abin da mutane ya kamata su gane shi ne a jefa ƙuri'a ta hanyar masu ƙidaya su gane cewa ga abin da ka zaɓa ba tantama ba shakka ba haufi, yadda an fayyace shi a tsakanin su wakilan jam'iyyu da suke wannan rumfuna za su gamsu cewa tabbas wannan mutumi ya zaɓi jam'iyya kaza kuma ga alamata.
Aliyu Bello ba mu labari mana yadda asirin kaɗa wannan ƙuri'a yake, an tabbatar da akwai waje inda mutum zai shiga ya raɓe ya dangwala ƙuri'arsa ba tare da mutane sun sani ba?
Ƙwarai an tanadi abin da ake kira voting cubicle, wato wani ɗan kewaye da idan mutum an bashi ƙuri'arsa zai shiga daga shi sai Allah ya zaɓi jam'iyyar da yake so, ya zaɓi 'yan takarar da yake so, ya goyi bayan abin da yake so, kana ya zo ya naɗe ballot papersa ya zuge ta ya kalmasa ya kuma jefa akwati ba tare da wani ya san wacce jam'iyya ya zaɓa ba. Wannan yana daga cikin irin matakan jefa ƙuri'a na duniya ta yadda ake kare mutuncin mai jefa ƙuri'a da kuma 'yancinsa na zaɓen wa yake so cikin asiri ba tare da wani ya bayyana ko ya nuna ga mutane ga abin da ya zaɓa ba.
Kakakin hukumar zaɓen Najeriya Aliyu Bello kenan. To yanzu kuma bari mu ji yadda mutane su kuma ke ganin muhimmancin zaɓen. Daga Kaduna ga abin da Isa Lawal Ikara ya tattaro mana.
Sunana Umar, mai zaɓe na da mahimmanci sosai saboda in ba kai zaɓe ba kai zaɓe ba bayan da za a yi shugaban da ya ci ka ce za ka tsine mai kowa kai mai wani abu right ɗinka kenan ka je ka zaɓe shi, don ba ka zaɓe shi ba baka da right ɗin da za ka cece ku ce akan wani abubuwa da yake wakana da ya biyo bayan zaɓe, rashin yin shi illa ne gaskiya.
Sunana Hawwa Garba Kawu, mahimmancin yin zaɓe shi ne kana da right ɗin da za ka zaɓi shugaba na gari, illan shi kuwa kana iya ganin ana yin ɓarna kuma right ɗinka kaɗai shi ne wannan vote ɗin da zaka je kai ka kada ƙuri'anka idan ka kai shekaru 18. To idan baka yi ba idan kana ganin ana yin barna wannan vote ɗin da ka bari ya wuce ka damis ka bari a cuce ka kenan.
Sunana Muhammad Haruna Abba, an gane da muhimmancin zabi, tabbas zabi yana da muhimmanci sosai idan muka duba da ta hanyar zabi ne zamu iya kawo canji wanda zamu ci gaba da rayuwarkan mu ta yadda zamu kawo mu kanmu ci gaba na al'umma gaba daya. Idan muka duba kuma illar zaɓe shine idan muka ƙi yin zaɓe to ta yaya za a ce mun iya samar da wani canji wanda yake ga al'umma za su amfana ko ba mu ba nan gaba.
Sunana Ibrahim Aliyu, mahimmancin yin zaɓe shine kamar yadda baban mu ya magana akan cewa siyasa ta fi sallah, akwai abubuwan da yake nufi da yawa saboda ta gefen ta siyasa ta nan ne za ka iya zaɓen ma kanka abin da kake so hasali ma wanda zai iya taimakonka akan addininka da mutuncinka da makamantan shi, amma idan ba ka yi zaɓe ba tsakani da Allah ka ci mutuncin addininka ka ci mutuncin kuma bayan haka.
Sunana Hadiza Usman, tabbas zaɓe yana da mahimmanci a cikin al'umma domin idan ban fito mun yi zaɓe ba ta yaya za mu iya zaɓen shugabanni na gari, ta yaya za mu iya zaɓen shugabanni mu ce wannan mun zaɓe shi ne don ya kyautata rayuwarmu da rayuwar 'ya'yanmu. Gaskiya zaɓe yana da matukar mahimmanci a cikin al'umma, illar rashin yin zaɓe kuma bayan da za a yi ba mu yi zaɓe ba sannan mu yi tunanin shugabannin da muka zaɓa za su zo su yi mana wani abu da zai amfane mu. Saboda haka ina kira da maza mata dan Allah da annabi kawai wanda ya ki fitowa kowa ya fito sannan a yi zabe lafiya a gama lafiya.
Fatima Idris zan yi zabe in Allah ya yarda. Muhimmancin yin zabe a cigaban kwarai da gaske insha Allah Rabi akwai muhimmanci. Illa shi a ce a fito a ki fitowa to kaga ai ba za a samu cigaba ba.
Sunana Aisha yar Katsina wanda aka sani da Aisha yar Makome sai da kayan miya. Da yadda Allah in yake kaini da rai da lafiya ranar sati sai na bar duk abin da nake yi na dauki hannuna na dangula ma wanda nake so. Za iya zabe domin koda shugaba bai yi maka adalci ba. Kace Allah ya isa to tabbas ba akwai ranar da Allah zai isa din. Wannan shine kawai. To illa rashin yin sadaka akwai daya daga ciki akwai jahili. Saboda baka yi ban kace Allah ya sa aikin ban za ka yi. Amma in ka riga ka zaba ka je kawai halaka ka sha rana ka sha yunwa ka zaba lokaci ka dan. Akwai ranar da Allah zai tara ku ya tambayi maka haƙƙin sa akan.
Sunana Zainab zan yi zabe. Muhimmancin yin zabe saboda akwai inganci din mutum ya kuma akwai yanci kuma akwai muna fata idan mun yi zaben nan Allah ya zaba mu abin da yafi alkhairi kuma muna roƙon Allah ya ba mu gwamnati mai adalci wacce za mu ji dadi kishin kasa duk wanda bai zaba ba kishin kasa mu kuma muna kishin kasa mu muna kishin gwamnatin da Allah zai ba mu shine za mu zabe a na daya mi a na biyu Allah kuma ubangiji ya ba mu falala abin da muke nema
sunana Hadiza Bahari insha Allah wallahi muna nan muna jiran lokaci zabe tabbas ne muhimmancin yin zabe in kai ka san kai ka zabe yancin ka dan abin da aka yi ma an ma kai wani abu ne dai to ka dai zabe amma an baka yi zabe ba ai baka da bakin furta wata magana ko da ba an yi maka ba daidai ba to a dai fito a yin dai shine dai jin dadin mutane gaskiya ka zabi wanda yayi ma
Malam Bashir dan Barno ko tasir sosai ma kwa idan muka za mu ga sakin kanmu akan cewa mun samu mutanen kirki muka zaba ai cigaba mu ne wannan a gaskiya kin yayi ba alheri bane duk wanda yake da hankali muhimmanci mutun ne gashi mutun ne cikakke to zabe muhimmanci ne abu mai kokari mu zabe zabe
dan auta tafiyar yin zabe ka zabe wanda yake nagari ba ka zaben tumun da rawa duk wanda yato bai zaben nan ba ya tusu kai ya tusu yan uwan shi ko ba daya
gura Adamu shi ita zabe anan ne za ka gane wanda za su gaban nan za su gabante ku bisa adalci inda kasa za ta ci gaba a sami zaman lafiya da karu arziki domin idan baka yi zabe ba kaga ka cuci kanka ka cuci kasa da jama'an kasa saboda kuma muna kiran jama'a wai da kurkuta a fito ai zaben nan
Alhaji Malam Kabiru Aliyu mazaunin Rigaci kunne ne shi zabe yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda fituwa zabe din nan cikin yardan Allah shine zai sa koda an yi zabe wanda misali wanda bai shanshanta ba kana da bakin da zaka yi magana to amma matukar baka fito zabe ba an yi zabe kana gida to baka da bakin da zaka ce wani abu domin Allah
Abdulkadir Adam Ngotsala wannan hakikan maganarka haka take dan ita fitowa a kada ƙuri'a bisa ga me kaci to lalle ne ya fito ya kada ƙuri'a idan bai fito ya kada ƙuri'a ba ka tinsu ma bai da amfani dan zabe bisa fitowa zabe a ina da illa idan ya fito ya zabe to kun me zaka dora
kuma da wasu mazauna jihar Kaduna kenan suke bayyana ra'ayinsu kan zaben Najeriya. Dan zaka kai tsaye muna tare da abokiyar aikin mu Grace Alheri Abdul wacce take Abuja a wannan aikin zabe da ake. Grace da fatan kina lafiya muna tare da ka Almasi anan da kuma Baballe. Grace kina jin mu? Tuna kaman layin nata akwai dan tangarda ba mu same ta ba. Yanzu kuma bari mu je wato jihar Kano inda Mahmud Ibrahim Kwari ya tattaro mana ra'ayin mutane kan shin ko dage zaben da aka yi a makon da ya gabata zai kashe wasu kwarin gwiwar fitowa a yau.
Suna Abdullahi me kana zara?
Zaka je kada ƙuri'a ko kuma abin da ya faru makon jiya kare ma gwiwa?
A da gaske makon Allah da zama ai ƙara mun kwarin gwiwa ma yi. Shi yake nuna mana cewa za mu fito mu yi zabe kuma cika dan kasa na gari e fita i zaba abin da yake ganin shi fi masa alkhairi a rayuwarsa da al'ummarsa.
Suna Idris Nunura. Insha Allah zan je tashar zabe saboda akwai ra'ayi na da nake so na je na zaba insha Allah. Dage zabe bayan kun yi damara za a fita tashar zabe bai kare maka gwiwa ba? Eh to magana ta Allah ya kare mun gwiwa dan ban ji dadi ba gaskiya saboda mun fita da hope dinmu sosai akan cewa washe gari zamu je zamu kada ƙuri'unmu biwa ta tafarfado sosai da sosai insha Allah ku zamu zaba insha Allah Allah ubangiji koi mana zabi
sunana Aminu Dangware
kana da ƙuri'a
a ina da zama nake yawo da inda nayi
abinda akai na dage zabe makon je bai kare ma gwiwa ba
eh mun ji ba dadi amma zamu sake fita da mun tabbatar da abinda muke so mu zaba cikin hukuncin Allah
sunana Muhammad Ali Jibril zan fita zabe insha Allah domin zan je in kada ƙuri'a in zabi yanci na in zabi abinda nake bukata
sunana Ibrahim Garba Ibrahim da muna tada da daura satin da ya wuce
Allah bai sa an yi zabe ba, an daga zabe bisa wani dalili da marata ma nanin ka ta fita wancan sati. Zan fita filin zabe, zabi wanda ra'ayi na yake so, in dawo gida in zauna kuma in yi addu'a Allah ya ba mu nasara.
Sunana Ilyasu Adamu Daurawa, Maiduguri Daurari, local government. Ai muna nan za mu kada ƙuri'a, za mu zabi ra'ayin mu, saboda haka muna fatan mu dai ayi zabe lafiya, a gama lafiya. Ko ne ya samu nasara, mun muna murna da shi.
Sunana Umar Faruk Nura Al-Kasim.
Insha Allah na shirya dan in Allah ya yarda na daura amara ta kuma tsaf, zan je in kada ƙuri'a ta, saboda abin da ya faru wancan sati in Allah ya yarda ba zai faru wannan satin ba, muna sarai in Allah ya yarda.
Sunana Aminu Ahmed Tudun Wada, zan fita zabe kuma yanda kowa yake jin karfin gwiwa zai fita zabe, haka nake jin karfin gwiwa ni ma zan fita zabe. Mun yi sa'a mun kaiwa ainihin kuka ta ƙarshe a kukan mu, mu masu na kasa musamman gurago, mun ce da Allah in an dora akwati a sama a sako da shi ƙasa, in an kai shi wani lungu a fito da shi sarari, yanda zamu ji dadin jefawa. Makafi sun yadda da cewa da wanda za su je su jefa, haka kurame, haka kutare, hatta zabiya da suke jin zafin rana. INEC ta ce duk wani ma'aikacinta da yake aiki idan har mai na ƙasa ya zo, a tsayar da mutane, a ba shi dama ya jefa ƙuri'arsa, shi ma ya kama hanya ya tafi gida.
Kamar Allah, mun sami bayanin cewa an samu Grace Alheri Abdu akan layi. Grace, kina jin yanzu?
Ina jin ku yanzu.
Layi ya mana tutsu ɗazu, nake cewa muna tare da Ibrahim Kalmasi da kuma Muhammad Hafiz Baballe a nan ɗakin watsa labaranmu. Da fatan kina lafiya.
Lafiya don an tashi lafiya.
Lafiya kalau. Nan mu hanyar muna cikin dare ne. Kaman wani hali ake ciki ne dangane da shirye-shiryen zaben namu?
Yanzu dai Mahmud, kamar yadda ka sani, a nan dai ana ƙarfe 6:21 ne na safe, amma bisa ga bayanan da nake samu, ban fita ba sabili da ina jiran wannan wayan, bisa ga bayanan da nake samu, waɗansu sun fita layukan zaɓe tun ƙarfe 3, haka wani yake bayyanawa da aka hira da shi a wata tasha talabijin, yana cikin ɗaya daga cikin waɗanda suke sa ido na ƙasa da ƙasa. Yace da yake fita zuwa inda zai je wannan shirye-shiryen, ya samu mutane suna kan layi, kuma abokan aikin shi da suke waɗansu wurare sun buga musu. Wato abinda wannan yake nufi shi ne, mutane aka san abin da aka zata cewa ba za su fita ba, mutane sun yi kyakkyawan fita wannan zaɓe. Sanin ka ne cewa za a fara tantance masu kaɗa ƙuri'an nan ne da ƙarfe 8 na safe, amma a ce mutane sun fita layi tun daga ƙarfe 3, ka san ya nuna cewa lallai suna nuna cewa wannan zaɓe za a yi da su. Kuma kamar yadda su manyan 'yan takarkarin shugaban ƙasa, wato jam'iyyar APC da kuma PDP, suka yi kira ga masu 'yan Najeriya, sun yi kira gare su cewa ko da wace jam'iyya kake niyyar zaɓa, kaɗawa ƙuri'a, 'yancinka ne na ɗan ƙasa, kuma haƙƙinka ne ka fito ka kaɗa ƙuri'a, domin ta haka ne za ka zaɓa abin da kake so a yi maka shekaru 4 masu zuwa.
Yawwa, to
babu shakka ba, jama'a sun ansa wannan kira.
Yawwa, da yake muna da ƙarancin lokaci, na ga Ibrahim Kalmasi yana ta so kamar ya miki tambaya.
Wato, akwai wata tambaya da nake so na miki. Kin san zaɓe irin na Najeriya, wani batu da ke da muhimmanci tattare da shi shine batun tsaro, musamman ma ganin abubuwan da suka gabaci shi zaɓen. Shin wani hali ake ciki dangane da baza jami'an tsaro da makamantan abubuwa haka?
Shi Special General na 'yan sandan Najeriya jiya a cikin jawabai da ita hukumar zaɓe take shiryawa tun dai lokacin da ta soke zaɓen nan, kullum takan kira domin ta bayyana halin da ake ciki, matakan da ta ɗauka da kuma ci gaba da ta samu. To shi ba jiya an gayyace shi, ya yi bayani musamman kan abin da ya jiɓinci harkokin tsaro. Ya bayyana cewa za su tura jami'an tsaro a ko'ina, sun yi shirin su kare na farko masu kada ƙuri'a, na biyu kayan kada ƙuri'a, na uku jami'an hukumar zaɓe. Wato abin nufi shi ne duk abin da ya jiɓinci wannan zaɓen sun yi ɗauki matakan tabbatar da cewa an samar da tsaro. Kuma ya bayyana cewa dukkan jami'an tsaron da za a sa su kurkusa da akwatunan zaɓe ba za su ɗauki bindigogi ba. Suka kuma bayyana cewa akasin abin da shugaban ƙasa ya faɗa tun farko, ko kuma umarnin da ya bayar, doka za ta yi aikinta. Idan aka samu akwai waɗanda za su riƙe bindiga amma ba kusa da akwatunan zaɓe, ko kuma inda za a kaɗa ƙuri'a ba, domin a kwantar da mutane hankali, kar su tsorata zuwa wuraren zabe. To an dauki kwararan matakan tsaro, kuma banda haka kuma sun bayyana cewa jami'an hadiman gwamnati ma da akan ba su kariya ta irin jami'an tsaro din nan su tafi tare da su, sun ce a yau duk an janye su, ba kowa ƙasa ne kamar kowa.
Yau, to muna godiya Grace Alheri Abdu, ana daga mana hannu lokaci ya kure, muna godiya kwarai da gaske. Yau, to Grace Alheri Abdu kenan a can Abuja, Nigeria. Bari mu je ga wato rahotanmu na gaba kenan ko?
To yanzu kuma bari mu daga bakin manyan ƴan takarar shugaban ƙasa a wannan zaben. Shin ko menene dalilin su na cewa a zabe su? Wannan karan ga Aliyu Mustapha Sankwato da ƙarin bayani.
A lokacin da muka samu damar yin hira da su a Abuja a watan Disamban da ya gabata, mun tambayi shugaba Muhammadu Buhari da kuma Alhaji Atiku Abubakar kowannen su ya gawa 'yan Najeriya dalilin da yasa za su zaɓe shi. Bari mu soma da shugaba Muhammadu Buhari.
Mutane su yi tunanin abin da muka yi, yadda muka samu ƙasar nan, da inda muke yanzu, da abin da muka yi a tsakani, da abin da ya zo hannunmu. Alƙawarin da muka yi cewa ba za mu ci amana ba, ba za mu ga wasu sun ci amana mu kyale su ba, a kan shi muke har yanzu. Idan akwai wani wanda ya san wani ya ci wata amana, an sani aka kuma kyale shi, to ya bi hanyar da zai iya bi ya faɗi, ya ga idan ba a hukunta shi ba. Allah tabbata mana da alheri, Allah ƙara mana zama lafiya, Allah ƙara arzikin ƙasar nan, Allah ƙara ba mu damanoni masu amfani, kuma za mu ci gaba da taimakawa manoma da duk wani mai sana'a, insha Allah ya rike kanshi ya kuma rike mutuncin ƙasa. Nagode.
Shugaba Muhammadu Buhari kenan. To bari mu ji Alhaji Atiku Abubakar, dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP.
Sake so ka zama shugaban Najeriya ne.
Domin ina so ni a zuciyana ba abinda Najeriya ba ta yi mini ba, don haka kuma ina da ƙarfi da zan yi wa Najeriya ko in taimakawa jama'an Najeriya, zan yi yankacin kokari na taimaka.
Amma ba ka taimaka musu sai ka zama shugaban ƙasa?
Eh, to ka iya sani fa, in kana so ka taimakawa yawancin jama'a, in baka samu shugabanci ƙasa ba, don ka ɗauki waɗansu matakai wanda za ka yalwata rayuwar jama'a, ko me dukiyanka ba za ka iya yi ba.
Ba ne abubuwa uku zuwa hudu da kake jin ba daidai suke tafiya ba a Najeriya wanda kake son ka canja?
Akwai abin da ke tafiya daidai ne a Najeriya, sai ka bani ka faɗa mini.
Ah, to ai kai kake zaman jagorancin Najeriya. Mutane Najeriya za su san idan Allah ya saka sama abin
da yawa. Ka dubi tattalin arzikin ƙasar mu yadda ya lalace yanzu. Ga rashin aikin yi. 'Yan Najeriya waɗanda ba su da aikin yi miliyan 21. Ba mu taɓa samun irin wannan ba tun a rayuwar Najeriya ne tun na tashi. A ce yau miliyan mutum 21 ba su da aikin yi, kuma matasa ne, maza da mata ba su da aikin yi. Ban taɓa ji ba sai wannan karon.
Haka, to masu sauraron mu kada a manta a shirinmu na hantsi za mu kawo muku hasashen wasu masana kan jihohin da idan ɗan takara ya lashe su ya kuma ɗan ƙalatu wasu jihohin, to lashaka ya ɗauki hanyar lashe zaɓen ma.
Sannan shirinmu na rana za mu faɗaɗa shi har zuwa sa'a guda kenan, domin kawo muku rahotanni da kuma bayanai daga sassan Najeriya, inda za mu yi magana da wakilanmu domin ku ji ƙarin bayanin halin da ake ciki dangane da shi wannan zaɓe. Amma yanzu za mu je ga labarai a taƙaice da Muhammad Hafiz Babulle.
To Muhammad, ga labaran a takaice. Shugaban Najeriya ya ce rumfunan zaɓe za su kasance da cikakken tsaro a yau ɗin nan Asabar, lokacin da za a kaɗa ƙuri'a babban zaɓen ƙasar bayan ɗage shi da aka yi da mako guda. A wani jawabi da ya yi wa ƙasar ta gidan talabijin jiya Juma'a, Shugaba Muhammadu Buhari ya ce an tura jami'an tsaro a ko'ina a faɗin ƙasar don zaɓe, da kuma yin alƙawarin cewa mutane za su yi zaɓe ba tare da barazana ba ko tsoro ba. Shugaban Amurka Donald Trump da mataimakin Premier China Liu Hu sun bayyana ƙwarin gwiwa kan yiwuwar ƙasashen biyu su cimma yarjejeniyar cinikayya ta yadda za a kawo ƙarshen takaddama tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya, yayin da ɓangarorin biyu suka amince su ci gaba da tattaunawa na tsawon wasu kwanaki biyu. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce shawarar da ya yanke ta barin wasu raguwar sojojin Amurka a Siriya ba yin amai a lashe ba ne game da shirinsa na janye dukkan sojojin Amurka daga ƙasar.
Tumar Allah masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na safe, sai kuma can da hantsi za mu sake da wani sabon shirin insha Allah, inda za ku ji inda za mu ɗora dangane da abin da ya shafi zaɓen Najeriya. In za mu madadin wato Ibrahim Kalmasi Garba da Muhammad Hafiz Baballe, sai wato injiniyanmu Carl da kuma cewa Hero Diodine da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. Daga nan nake cewa a huta lafiya.
Musique et info pour chacun.